ce sun dogara bi umumatin, akwai abin da ake ce musu umumat, ayoyin Qur'ani, sai suka dogara da umumat, sai suka halatta waɗannan abubuwa. Aqat, sannan akwai ayoyi da ake kiransu itlaqat, an sake magana ba a kayyade ba. Umumat, an faɗi magana gaba ɗaya ba a keɓanta wani sashi ba. Ita madu alaiha suka dogara a kai, da suka dogara a kai sai suka halatta kwaikwayon ahlul kitab da nasara. Misali, kwanaki aka yi kirsimati, sai malamai da yawa suna dogaro da umumat, suna halatta cin abincin kirsimati. Umumat shine Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Allah ya ce abincin ahlul kitab halal ne ku ci, ko ba haka bane? Allah ne ya faɗa, ayar Qur'ani ce, amma tana cikin me? Umumat. Allah ya magana ne gaba daya, amma daga baya ya keɓe wani sashi, daga cikin sassan ne yake ce mana mu yi addu'a ihdinas siratal mustaqim ghayril siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin. Ashe akwai abin da zamu kiyaye dangane da dabi'ar su? Halal ne ayi kaza, halal ne ayi kaza, halal ne cin abincin ahlul kitab, saboda waccan aya ga abin da ta faɗa. Don haka yake da kyau mu karanta waɗannan littattafai, musamman littafin Shaykhul Islam da kuma littafin Al-Majirin Sayyid Ibn Qayyim al-Jawziyya, ka duba ahkamu ahli zimma. Kamar yadda Shaykhul Islam ya rubuta wannan littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim don bayani game da aqidar tafarkin manzon Allah, da aqidar Yahudawa, da aqidar Nasara, haka kuma almajirinsa Ibn Qayyim al-Jawziyya ya rubuta littafi Ahkamu Ahli Zimma. Kai musulmi, in kana zama da arne a gari daya, ko a gida daya, ko a unguwa daya, ga yadda zaman ka za ta kasance tsakaninku a karantarwar Annabi Muhammad. In ka samu littafan nan biyu ka karanta su, lokacin ne za ka fahimci yadda alaka tsakanin musulmi da kafiri take zama, abinda za ka iya yi da abinda ba daidai bane ka yi shi. Kada yin sa ala basira. Faktabani ba'dul ashab, sai wasu daga cikin abokai suka buƙace ni. Iktabani bi ma'ana talaba minni, wasu daga cikin abokai suka buƙace ni. An u'alliqa fi dhalika, a da can ya rubuta amsoshi ne risala rasail kananan takaddu, ya rubuta akan mas'ala ta zamantakewa tsakanin musulmi da kirista ko ba yahudi. To amma da aka soma samun irin waɗannan mushkiloli, wasu na taso da fitintunu su ce a'a, ai Allah ya ce ai kaza halal ne, Allah ya ce ai kaza da waɗancan halal ne, don me kai zaka ce haram? Sai wasu ƴan uwansa suka ce ya kamata fa ka rubuta littafi mai zaman kansa, wanda zaka kawo mushkilolin nan ka warware su. Ta ina ne yake halatta mu yi koyi da ahlul kitab, ta ina ne baya halatta mu yi koyi da ahlul kitab? An u'alliqa fi dhalika, in yi ta'aliq, ya rataya ƙarin bayani a cikin waɗancan rasail da na rubuta. Ma yakunu fihi ishara, abinda zai zamanto ishara ne ila asli hadhihi almas'ala, game da tushen mas'ala ta zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri. Li kasrati fa'idatiha, saboda yawan fa'idarsu. Wa umumil manfa'ati biha, da kuma gamewar amfani da yake tattare da su. Wani ma kad amma kasiran minan nasi minan ibtila'i bizalika, saboda kuwa mafi yawan mutane, ko kuwa mutane da yawa, Allah ya jarabce su da ɗaukan halayyan kiristoci da yahudawa ba su sani ba. Wasu ma sun sani da gangan, wasu kuma ba su sani ba. Kaga in aka rubuta littafi, mutum zai gane ga abin da zai iya yi na kwaikwayon kafiri, ga abin da yake haramta gare shi. Hatta saru fi nau'i jahiliya, wato akwai mutane da yawa waɗanda suka jarabtu da kwaikwayon ahlul kitab, har sai da suka waye gari a wani irin rayuwa irin ta jahiliya, kamar zamanin da aka yi kafin zuwan Annabi Muhammad. Wato kamar an sake samun wata jahiliya ne. Fa katabtu mahdaran, shine sai na rubuta duk abinda ya halarci tunanina, abinda ya zo min cikin tunanina, wanda na taba yin fatawa a kansa, ko ilimi, abinda na taba karantawa, imma ayar Qur'ani ko hadisin manzon Allah ko bayanin magabata, na tattaro na rubuta na saka a cikin wannan littafi. Ma'a annahu lawistufiya, kuma da a ce lawistufiya, a nawa kenan, a wasu littafin akan sa lawistufiya, ko da za a ƙarƙare a ce za a tattaro kowace aya take hana musulmi ya kwaikwayi ahlul kitab, a ɗauko kowane hadisi na manzon Allah wanda yake tsawatar mana akan kwaikwayon ahlul kitab, a ɗauko maganganun malaman sunna na farko a rubuta littafi, yace da za a ƙarƙare ma fi zalika min ad-dala'il, a tattaro duka dalilai, wa kalamin ulama, da maganganun malamai واستقريت الآثار sannan a daddale wato labarai na malaman sunna na farko a tabbatar da na gaskiya a ce za a rubuta littafi daya a game da zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri yace wallahi la wujida fihi aktsaru mimma katabtuhu da zaka samu littafi kato fiye da wanda na rubuta wato ashe ba duka ma abinda sunna ko ko ayar qur'ani ta kawo ba duk abinda hadisin manzon Allah ya kawo ko ayar qur'ani ta kawo ne ya saka a littafin nan ba amma yayi iya kokarin sa ya saka muhimmai da za a tattaro komai a ce za a rubuta littafi a dangane da zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri yaya kamata ya zama yace da an samu littafi mai girman gaske la wujida ana wa littafi naku kuma la wujidat to wannan bambanci ne na makati bada da suka rubuta abin nan maktaba walam akun azullu anna man khaba fil fikhi yace duk da haka ni na tabbata in ma an samu wanda yake shakka game da haramcin musulmi yayi kwaikwayon ahlul kitab in ma aka samu mutumin da yake zato har kaga an ce masa ba kyau ayi kwaikwayon ba yahude ko krista yana kokonto to baya cikin malamai kwata-kwata inji malamin nan yace jahili ne yace ba na zato anna man khaba fil fikhi wanda yayi kutsa cikin ilimin fikihu wanda ya karanta littattafai na malaman musulunci wara'a ima'ati shar'i kuma yaga isharori da shari'a ta dinga yi ya karanta qur'ani ya karanta hadisan manzon Allah ya karanta littattafan malaman sunna wa maqasidahu ya fahimci ishara ta shari'a wa maqasidahu da kuma manufofin shari'a wa ila lil fuqaha da illoli da malaman fiqihu suka yi bayani wa masailahum da mas'aloli da suka yi ta bayani bana tammalin mutumin da yayi karatun nan wanda ya taba karanta musulunci ya shukku fi zalika zai shakka cewa haram ne musulmi yayi kwaikwayon ahlul kitab zai mai wuya a same shi bare har in an gaya maka kai shakka wato bi ma'ana in kaga mutum yana shakka to bi mai karatu bane amma wanda ya karanta musulunci in aka gaya masa haramun ne kwaikwayon ahlul kitab baya ma shakka saboda zai taras a qur'ani ga ayoyin nan burjit a hadisan manzon Allah ga hadisan nan bila adadi malaman sunna kuma duk wanda ya gabata yayi magana akan bakin saboda haka da an faɗa baka ma shakka wanda yake shakka zaka tarar bai mai karatu bane inji wannan malami kuma gaskiya ne Allah shi samu gani bal yace ba ma haka ba lam akun azunni ni bana ma zato anna man waqara al-imanu fi qalbihi idan ma imani ta nutsu a zuciyarka koda kafiri koda jahili ne kai musulmi ne ba kafiri ba amma ba kai karatu ba sai dai kuma imani ya nutsu a zuciyarka to idan imani ya nutsu a zuciyarka zai yi wuya a ce maka kwaikwayon ahlul kitab yana da kyau ka yarda idan imani ya nutsu a zuciyarka zai yi wuya ayi magana akan kwaikwayon ahlul kitab har ma ka tashi kana zato ko kana shakka wato ashe akwai raunin imani shike sa mutum ba ya shakka game da wannan matsala wa khalasa ilayhi haqiqatul islam wanda ya iya fahimtar haqiqanin abinda musulunci yake karantarwa wa annahu dinullah wanda ya tabbata cewa musulunci addinin Allah ne allazi la yaqbalu min ahadin siwahu addinin da Allah baya karban wani in ba shi ba idza nubbiha awani litatin awani kuma idza nabbaha ala hadhihi nuqta imma idan aka fadakar da shi akan wannan gaba akan wannan mas'ala in aka ce an nuqta ana nufin alama idan aka fadakar da kai akan wannan mas'ala game da kwaikwayon ahlul kitab da zaran an fadakar da kai matukar ka yarda da musulunci kana da imani kai cewa babu addinin da Allah ke karba sai addinin musulunci to zaka yarda ba zaka kareta ba baka da shakka a ciki kuma da zaran an karantar da kai har in kana da imani aka sa littafin nan a masallaci kana zuwa kana sauraro wallahi ba za a kai karshen littafin nan ba inji malamin nan illa kanat hayatu qalbihi face zuciyarsa ta dawo tana da rai domin babu bala'i ga musulmi a aqidarsa irin ba yahudi da krista matukar ka dauke aqidar yahudu da ta nasara ka wanke aqida ta musulmi to musulmi aqidarsa dada haske take da zaran ko ka dauke wannan darasi to dada gurbata take komai ilininka zaka tarar da mutum yana da ilimi amma ko yana tare da dabi'ar yahudawa da ta nasara amma da zaka karantar da shi mas'aloli da suka shafi zamantakewa tsakanin musulmi da ahlul kitab ya fahimci wannan darasi da kyau to za a samu rayuwa kikkiawar rayuwa a zuciyarsa, rayuwa ta imani, wasihatu imanihi, da kuma ingantar imaninsa. Wato da zaka karanta littafin nan daga farkonsa zuwa karshe, zaka ji imaninka ya ƙara inganta, rayuwarka ta dade yin kyau. Tujibu istiqabahu bi asra'i tanbihin, a lokacin zaka gane da kana bacci yanzu ne ka farka. Wallahi sai ka karanta littafin nan daga farko zuwa karshe, kana gamawa koda ka taba yin ilimi, koda kai masters a musulunci, in baka karanta littafin nan ba da sauranka a wajen aqida, da zaran an gama karatun, kana gama karanta littafin nan, zaka san ashe da can akwai abin da ka rage aqidar ka, ashe akwai wata illa tattare da ita kai baka sani ba. Saboda wannan gefe na zamantakewa tsakanin Yahudu da Nasara, tsakanin musulmai da Yahudawa da Nasara, ka jahilce shi. Yace tujibu istiqabahu bi asra'i tanbihin, da zaran mutum ya karanta wannan littafi ya fahimci abin da ke cikinsa, to nan da nan yake wajabta farkawarsa. Bi asra'i tanbihin, wato faɗakarwa mafi sauri, kamar ana nufin a cikin takaitaccen lokaci zaka ga mutum ya farka kamar da yana cikin bacci. Yace walakin na'uzu billah, muna neman tsarin Allah, min rainil qulub, game da tsatsar zukata, domin zukata in suka yi tsatsa lokaci ne ake samun shakka na shiga ciki, wa hawan nufusi, da kuma son rayuka. Allah kai mana tsari game da son zuciya da kuma tsatsar zuciya. Allah dai ne abubuwa guda biyu dinnan ya suddani an ma'arifatil haqqi wa tibaihi, suna hana mutum ya san gaskiya koko ya bi gaskiyan koda yayi ilimi. Zaka samu mutum ya gama karatunsa, babban malami ne, ka bashi wannan littafin, saboda abu biyu dinnan sai ya watsi da littafin, son zuciya, tsatsar zuciya. Ya karanta littafin, yana da ilimi, amma littafin ya taba shi, sai ce a ba abin da zai taba aiki na, duk ilimi na, don haka littafin ma bai san shi. A'a, abin da malamin ya faɗa, saboda aqida ce tsantsa ta sahabban Annabi Muhammad, idan an binta to babu shakka sifa dan abin da ake sabo na ciwa-ciwa kuma zai kawo. Don haka sai ce a wannan shakkar din ba zai yiwu ba, ban yadda ba. Don haka aqidar ai mai littafin ma wane ne? Sai a ce ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne. Sai a kirkiro wani abu a maka masa yadda za a bata ma littafin gaba daya, don in ana so a bata littafin sai a bata wanda ya rubuta shi. Wa ya rubuta littafin a da ku yi watsi da shi, don haka ba za ma ka karanta ba. To amma don Allah ka yi wa kanka qiyamul layli, in ji Hausawa, in ma malamanka ba su yadda ka karanta wannan littafi ba, ka saci idonsu, sai littafin ka buya kana karanta shi kowane dare, kai babi ɗaya mu gani kafin ka sauke. Idan akwai imani tattare da kai, to insha Allahu ta'ala sai ka komo kana son Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Allah ya masa gafara, Allah ya masa rahama, Allah ya ji ganshi. Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatun da zamu yi, kuma Allah ya nufe mu da aiki da abubuwan da zamu ji. Zamu dakata nan, saboda daidai kan gaban karatu kenan. Idan Allah ya kai mu sati biyu nan gaba, za mu tashi akan faslu halin nasi qabla al-islam insha Allahu ta'ala. Ko akwai gyara cikin abubuwan da muka faɗa, ko kuma tambaya?
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul muslimin. Da yawa sun rubuto tambayoyi waɗanda ba su shafi darasin da aka yi ba, don haka ba za su ji tambayar su an karanta ba. Don dama ga yadda malai ya tsara wajen karatunsa, duk tambayar bata shafi karatun da aka yi ba bai amsa ta, don a samu cikakkiyar fa'ida da kuma fahimtar abin da ake karatu a cikinsa. Muna fata Allah ya sa mu dace, kuma muna fata za a fahimci malam akan wannan ka'idar da ya sanya. Mai tambaya yake cewa, malam, idan an shiga sabuwar shekara na musulunci, to menene ya kamata a yi? Kuma idan an shiga New Year, 1st January, menene mutum zai yi? Bisalam.
Da abin da ake yi, don ba abin da murna zai kawo mata ko rashin sa. To idan kana murna don an shiga al-Muharram ta shekara ta 2029, ai kamata ya ce kayi murna ma idan an shiga Laraba. Laraba ta wuce, Alhamis ya zo, kayi murna. Ko ba ka bane? Me bambancin su? Ya kamata ka bambanta. Idan akwai dalilin da zai sa ayi murnar shiga sabon shekara,
kamata ya ce akwai dalilin ko da zai sa ayi murnar shiga sabuwar rana, kamata ya ce kuma akwai dalilin zai sa ayi murnar shiga sabuwar awa, kamata ya ce akwai dalilin zai sa ayi murnar shiga sabon minti da kuma sabon second. Idan baka samu hujjar bambanta waɗancan da wannan ba, baka da dalilin murnar shiga sabon shekara. Abinda nake nufi shine meye bambancin shiga sabon shekara da shiga sabon second da shiga sabon minti da shiga sabon kwana? Don Allah masu ilimi su bambanta, menene bambanci? Ya in wannan sabo ne tsufa ba sabi bane, duk second da ya wuce ya wuce, wanda ke zuwa sabo ne, duk mintin da ya wuce ya wuce, wanda ya zo sabo ne, rana in ta wuce ta wuce, wanda ta zo ba sabuwa ce, shekara in ta wuce ta wuce, wanda ta zo ba sabuwa ce. To idan za ka yi murnar shiga sabon shekara, wadancan ba ya kamata a ce akwai bukukuwan su kuma bukin shiga sabon shekara? Ina ga mutum ya zo kaman laifi na ko? Yana da kyau ku gane abu ne na ilimi da kuma hankali, don Allah dai a yi tunani shin me ya bambanci. Don haka hadisin Annabi ya ce mana, in ka waye da ni kada ka yi tamani za ka kai yamma, in ka kai yamma kar ka yi tamani wanda zai same ka. Ashe kullum mutum yana tashi ne a matsayin mai sabon aiki. Kullun nati yabdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha, inji manzon Allah. Kowa ya tashi da safe, ya tashi ne mai sabon aiki, aikin jiya ce, dama mala'ika ya rubuta shafin sa, an bude sabo fil, ana jira zaka rusa na jiya ko zaka gina. Akwai kalma ɗaya da zaka faɗa aikin da kai tun ka balagar ka Allah ya rusa shi, ba maganar murnar shiga sabon shekara, bala'in da ke bayan ka fa, fatan mu gane. Saboda haka kowa ya tashi da safe, aiki ne ja a kansa, ya zai tsira a wannan rana? Manzo Allah zai ce mana kowa ya cika shekara to aiki na gaban sa ba, babu wannan. Saboda haka abin da yasa ma muke tunanin ya kamata a yi, shi yasa na ba ya ce mana aslun azimun, inji malamin nan a cikin littafin nan, wannan ilimi ne muhimmi. Saboda a kullum zaka iya auna aikinka da abin da Annabi Muhammad ya faɗa. Shi dai manzo Allah ya ce sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai al'umma ta kwaikwayi ahlul kitab. Sahabbai suka tambaya suwa Annabi ya ce yahudu nasara, duk abin da suka yi sai kun yi, shikenan. Hadisin kuma sahihul bukhari sahihu muslim, ta kuno ko akwai hadisin da yake inganci? To sai ya zama kai kai murna. Idan kana so ka tsira daga abin da manzon Allah ya faɗa, sai ka auna abin nan da kake na murnar shiga sabon shekara daga ina ya faru. Me yasa ma kake son ayi? Me yasa kake son ayi? Kana son ayi saboda kaga abokan zama Kirista na murnar shiga sabon shekara, kai ma sai kana sha'awar a ce mu ma muna murnar shiga sabon shekara, ko ba dalilin muke nan? Shin abinda Annabi ya faɗa la tattabi'anna sanana man kana qablakum hawwal qazzati lil qazza, ya tabbata ko a'a? Shin kana wato an baka sikeli ne sai da zaka auna abubuwanka, amma azaba ne manzo Allah ba a wata murna an shiga al-muharram, shekarun da manzo Allah ya a duniya 63 har ya mutu da an taba yi da mun ji ko hakancin sa an gaya mana yadda yake, ko ba haka ba? Kwanciyar sa an gaya mana yadda yake, alwalar sa yadda yake, tafiyar sa yadda yake, inda a ce yana murna da an gaya mana. Kuma Annabi ya ce ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-jannati illa wa qad bayyantu lakum wa ma taraktu min shay'in yubaidukum an an-nar illa wa qad nahaytukum an, babu abin da zai dan kai ku kusa da aljanna komai kankantar sa kafin ku mutu sai da na gaya ku. Duk abin da zai iya kai ka kusa da aljanna, Annabi ya ce wallahi ban bar duniya ba sai da na faɗa. Kuma duk abin da zai iya nisantar da kai daga wuta, ban bar duniya ba sai da na faɗa. Dan haka alkhairu kullu alkhairi ittiba'a wa sharru kullu sharri ibtida'a, dukkan sharri yana cikin abin da aka kirkiro, duk alheri yana cikin abin da aka yi kwaikwayon Annabi Muhammad a kansa. Allah ya fara mutane.
Tambaya ta gaba ce na farko dai yana addu'a ga mana Allah subhanahu ta'ala ya sa ta da kai da kuma ya kara wa mana lafiya. Sannan wannan tambayar ba sakawa ba ce hukunci ne yake ne, wato haka ba zan karanta ta sai ga hukunci ba, saboda malam ba alƙalin da sakawa yake ba ta. Don haka yana son kin kamar jihohin da suke da suna tsaye da shari'a, ya kamata su rinka fara hukuncin shekara?
Ya kamata
ya samu shekara
jihohin da suke cewa suna aiki da shari'a su ba da hukuncin shekara? Man kana asu ba ba sai labu da ya kuna farbo fasi
abinda kake ta mutum shi ne kyau bayan shirin ta zai kyau dan uwa
murnar kansa muna cewa bace da asali bane kuma har a bada hutu to nan ma hutu daga ina aka samu gashi dai mun samu fandishin mai sikeli suwaye suke bada hutu karshen shekara daga ina aka gano ha in kenan an yi koyi da ahalin kitab har yanzu saboda haka bashi da kyau la tattabi'anna sanana man kana qablakum hazwa al-qazza bil-qazza hatta walau dakalu juhra babbin la dakaltumu insha Allah in mun karanta littafin nan zamu fahimci abinda yake da illa game da kwaikwayon ahalul kitab da abinda bashi da illa da kuma abinda yake zama halal ne kwaikwayon su dan shi kansa manzon Allah ya yi kwaikwayon ahalul kitab shi yasa muhimmancin a yi hakuri a bil littafin littafi ne mai tafiya da ilimin sa bai bukatar wani abu waje da shi insha Allah Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta Allah kuma ya kare mu daga kuskure ta wajen bayanin sunnar manzon Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa yana son shi wannan mutumin ba zai tabe ba a duniya bare kuma kiyama sau biyu manzon Allah yana ce masa wallahi inni ina son ka wato inni la uhibbuka lalle ni ina son ka ya kai mu'azu sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa haka bayan manzon Allah ya gaya wa mu'azu dan jabal wannan maganar فقال سيئتي مسا أوسيك يا مؤازو إني مك وسيا يا كي مؤازو لا تدعن في دبر كل صلاة كدك برونا الدعاء دزن كرن تدكي أكارشان قوة صلاة كدك يرداء أسامو كاي صلاة كاقم ونن صلاة بكي ونن الدعاء دزن كرن تدكي با مزون الله يتي كل صلاة قوة صلاة ina ma wasiya ka rike wannan addu'a ta kulu ka rika cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika manzon Allah yace ka rika fadin wannan addu'a a ƙarshen kowace sallah ya Allah ina roƙonka ka taimaka min a bisa zikirinka ka taimaka min a bisa godiya ga ni'imar da kai min kuma ka taimaka min in kyautata ibada gare ka jama'a kulawa da zikiri abu ne mai wahalan gaske babu mai iya yin sa sai da taimakon Allah kulawa da zikiri abu ne mai wahalan gaske bai yiwuwa sai wanda Allah madaukaki ya taimake shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Mu'azu dan Jabal wannan addu'a ya rika yin wannan addu'a ka'in da na'in a ƙarshen kowace sallah kana iya yin addu'an kafin kai sallama kuma kana iya yin ta ma a bayan sallama ka duba aunul ma'bud a mujallal na 3 shafi na 224 ya kamata mu rike wannan addu'a da kyau domin wasiya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكن ذكري نسافيا دنا يمشي نكي سوين إني وكينا تنا تروى دكما واندى الله يباشي داما سوراران وأزينا إنن أوانا هدوى واندى قنجير ومن إن دعوى ننن أبوجا تشريع الله شكارا متى البركة a wannan rana ta Lahadi 11 ga watan Rabiu Tsani hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1428 wanda ya dace da 29 ga watan 4 shekara ta 2007 babu shakka hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad hadisin yana sahihu Muslim hadisi na 287 yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1171 yana sahihu sunan Tirmizi hadisi na 2585 Jabir bin Samura Allah shi kara masa yarda yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idha salla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shamsu hasana Jabir bin Samura ya bayyana mana wata siffa ta sallar annabi Muhammad yace shi manzon Allah ya kasance idan yayi sallar asubahi idan annabi ya gama sallar asuba yana zama a wannan gurin da yayi salla din ba zai tashi ba sai rana ta kullu kyakkyawan kullowa manzon Allah baya tashi a bayan sallar asubahi sai rana ta bullo inji Jabir bin Samura hadisin ya inganta yana cikin littafan sunna masu yawa jama'a mu yi kokari wajen raye wannan sunna babu bambanci a tsakanin maza da mata kamar yanda Allah madaukaki ya yaba wa maza haka nan Allah ya yaba wa mata a suratul ahzab aya ta 35 yace wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirati maza masu yawan zikirin Allah da kuma mata masu yawan zikirin Allah a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin wata gafara da kuma wata lada mai girma bare kuma ga hadisi wanda ya inganta yana sahihu muslim hadisi na 2726 yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1351 yana ma sahihu sunan ibn majah hadisi na 2388 hadisin juwairiya tana cikin matan manzon Allah tace innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kharaja min indiha bukra hatta salla subha wata rana manzon Allah yana gidanta da asubahi manzon Allah ya fice tafi masallaci ita kuwa ta shirye ibada thumma raja'a ba'da an adha qariban min nisfin nahari bayan rana ta daga hantsi yayi kusa da 12 rana sai ga manzon Allah ya dawo gida yana zuwa sai ya tarar da juwairiya wahiya jalisa tana zaune annabi yayi sha'awan abin nan da tayi na zikirin Allah har ma yake tambayar ta tunda na tafi biki tashi daga wannan guri ba tace tunda ka tafi ina zauna a nan ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dada karantar da ita wani nau'in zikiri wanda yake da yawan fa'ida wannan yana tabbatar muku cewa zikirin nan da ake a bayan sallar asubahi bai kebanta ga maza ba har da mata da a ce banda mata da manzon Allah ya tsawatar ma juwairiya yace mata ita wannan ibada na zikiri da ake bayan sallar asubahi banda mata sai maza a maimakon haka annabi sai ya yaba mata har ma ya kara mata da wani nau'i na zikiri to haka jama'a mu yi kokari wajen raya wannan sunna ta annabi Muhammad domin akwai alheri mai dimbin yawa a cikinta akwai garabasa Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda ya ruwaito hadisi wanda ya inganta yana cikin sahihu sunan Tirmizi hadisi na 586 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sallal gadata fi jama'atin wanda yayi sallar asubahi a cikin jam'i ya tafi masallaci aka yi sallah tare da shi thumma qa'ada yadhkurullaha sannan ya zauna yana zikirin Allah hatta tatlu ash-shamsu hadda rana ta bullo sannan ya tashi thumma salla raka'atayn sannan yayi sallah raka'o'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladansa kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra ladansa yana daidai da aikin haji da kuma umra ga wanda ma aka karbi aikin hajin sa da umrar tasa dan kawar da shakka Anas bin Malik yace bayan annabi ya faɗi wannan magana sai da ya maimaita kalman nan sau biyu yana cewa tammatin tammatin ladan wanda ya zauna a bayan sallar asubahi yana zikirin Allah har rana ta bullo ladansa yana daidai da ladan wanda ya haji da umara cikakku cikakku don haka babu ko shakka idan baka samu damar aikin haji ba, to ga wani aiki na harshe wanda ladansa yayi daidai da ibadar haji da umara, gara basa mai girma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Akwai hadisi shi ma ya inganta, yana cikin sahihu sunan Tirmizi, hadisi na 2470, yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 2856. Wannan hadisi ya inganta daga annabi Muhammad, labarin yana cikin Hilyatul Awliya a mujallal na farko shafi na 182. Sauban ya ba da labari, yace Allah ya saukar da ayar ta 34 ta suratul Tauba, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Wadanda suke boye zinari da azurfa, Allah ya ba su dukiya sun tara sun boye. Wannan dukiyan ba sa amfani da ita wajen taimakon addinin Allah. To waɗannan mutane kamar su albishir, akwai wata azaba mai radadi wacce Allah madaukaki ya musu tanaji a ranar tashin kiyama. Allah shi kare ku. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. A ranar kiyama za a saka wannan dukiyan a cikin wutan jahannama, sai an gasa dukiyan a rika manna ma waɗannan mutane a goshinsu da sassansu da bayansu, ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum, wannan ita ce dukiyar da kuka yi ta ɓoye ma rayukanku. Fadhuqu ma kuntum taknizun, sai ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna adana ma rayukanku a duniya. Wannan aya ta tsoratar da sahabban annabi Muhammad sosai, domin Allah yana gargadi game da mutum ya adana dukiya baya taimakon addini da ita. Hankalin sahabban annabi Muhammad ya tashi matuka, inji Sauban, yace kunna ba a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi, muna tare da manzon Allah a cikin wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyansa. Faƙala ba'abu ashabihi, wasu daga cikin sahabbai suke muhawara akan ita wannan aya. To ga wata aya ta sauko tana magana mai tsanani akan mutum ya aje dukiya bai taimakon addini da ita. Ashe kenan fa dukiyar nan tana da hadari, yaya za mu yi ne? Law alimna ayyul mali khairu fanattakhidahu, me zai sa ba za mu tafi mu tambayi manzon Allah ba wani irin nau'i ne na dukiya ya fi sauki wanda za mu rike, wanda za mu kubuta a kiyama babu azaba a kansa? Sahabbai suke muhawara, ya kamata mu tambayi manzon Allah, tunda dai an ce wanda ya adana dukiya bai taimakon addini da ita akwai azaba a kansa a ranar tashin kiyama, me zai hana mu je mu tambayi manzon Allah wani irin dukiya ne ya fi sauki wanda hadarinsa ba shi da yawa mutum a kiyama yana tsira nan da nan? Sai ko suka dunguma zuwa ga manzon Allah, ya Rasulullah, ga wata aya ta sauko ta suratul Tauba, Allah yana tsawatarwa akan tara dukiya ba a taimakon addini da ita, akwai azaba akan mai yin haka a ranar tashin kiyama. Muke tambaya ko shin akwai wata sana'a, akwai wata dukiya, akwai wani jari da mutum zai rike wanda a kiyama zai tsira wanda hadarinsa ba shi da yawa? Sai manzon Allah ya ba su wata amsa da ta ba su mamaki. Manzon Allah ya ce musu, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun shakirun wa zawjatun mu'mina tu'inuhu ala imanihi. Dukiyar da tafi daraja kuke so ku sani, dukiyar da in mutum ya rike ta a duniya a kiyama yana tsira babu hadari a kansa, fa ai dukiyar da tafi daraja ita ce Allah ya baka harshe na zikirin Allah, ya baka zuciya na godiyar ni'imar Allah, sannan kai sa'a ka samu mace mai imani wacce za ta taimaka maka akan imaninka. In ka samu waɗannan abubuwa guda uku, to ka samu babban jari, a kiyama baka shiga musiba. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Don haka wanda Allah ya bashi harshe yafi mutumin da Allah ya tila masa dukiya a duniya. Allah ya baka harshe wanda kake iya zikirin Allah da shi, kuma ya baka zuciya wacce kake iya gode ma Allah ni'imar da ya maka, ya taimaka ya baka mata mai imani wacce za ta taimaka maka akan al'amura na addini. Haka kuma ita mace Allah ya bata miji mai imani, mutumin kware mai kulawa da addini, wanda duk ya samu wannan to ya samu babban rabo a duniya. Kai ba ma haka ba jama'a, babu wata ibada da tafi zikirin Allah, babu wannan ibada. Magana ce ta Annabi Muhammad, hadisin yana sahihu tarjim, hadisi na 3377, hadisin Abu Darda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, kuna so in ba ku labarin aikin ku wanda yafi alheri, wa azkaha inda malikikum, kuna so in ba ku labarin aikin da yafi tsarkaka a wajen Allah mai mallakan ku, wa arfa'uha fi darajatikum, kuna so in gaya muku aikin da yafi daukaka darajar ku ta duniya da ta lahira, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warqi, kuna so in gaya muku aikin da yafi lada a ce kun ba da sadakan zinari da azurfa, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, aikin da yafi a ce kun tafi yaki kun hadu da makiyanku, fatadribu a'naqahum, kuna sare wuyansu, wa yadribu a'naqakum, suna sare wuyanku, kuna so in gaya muku aikin da yafi waɗannan ayyuka baki ɗayan su daraja. Qalu bala ya rasulullah, sahabbai suka ce muna so. Qala, sai manzon Allah yace, zikirullahi ta'ala, ku riki zikirin Allah. Zikirin Allah shine aikin da yafi alheri, shine aikin da yafi tsarkaka, shine aikin da yafi gaggauta daga darajar mutum a nan duniyan da kuma lahira, kuma shine aikin da yafi lada a kanka ba da sadakan zinari da azurfa, ba ma dala da naira ba. Ba ni tamanin dala da naira har yanzu sun kai darajar zinari. Manzon Allah ya bada misali da zinari da azurfa, ya ce zikirin Allah, in mutum ya yi, ladan da yake samu ya fi na mutumin da ya bada sadakan zinari da azurfa, ya fi ma ka tafi fagen yaƙi. Manzon Allah ya ce, ka shilla wuyan kafiri ko a shilla wuyanka. In ka duba kitabu zuhdi na al'imamu Ahmad bin Hanbal, Allah ya ji kansa, shafi na 181, Mu'azu ɗan Jabal, shi wancan sahabin nan da annabi ya kama hannunsa ya ce masa ina son ka, ya karantar da shi wata addu'a da ya kamata ya rike ta da kyau, ya batta ga Mu'azu ɗan Jabal a matsayin wasiya, ya ce masa kar ka yadda ka bar wannan addu'a. To shi Mu'azu ɗin nan shi kansa sahabin manzon Allah, wata rana yake gaya ma almajiransa, wannan fa bayan rasuwar annabi Muhammad kenan, ya ce musu, ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabillahi min zikirillah, dan adam babu wani aiki wanda zai yi a duniyan nan wanda a dalilin aikin nan zai samu tsira daga azabar Allah nan da nan fiye da zikirin Allah. In ji Mu'azu ɗan Jabal. Qalu, sai almajiran Mu'azu ɗan Jabal suka ce, walal jihad fi sabilillah, ko da jihadi mutum ya tafi yaki. Qala, sai ya ce, wala an yadriba bi sayfihi hatta yanqati'a, ko da mutum zai tafi yaki da takobinsa ya dinga sara sai takobin ya tsinke, ba zai samu tsira daga azabar Allah nan da nan kamar a ce ya rike zikirin Allah ba. Sai Mu'azu ɗan Jabal ya ce, ai, Allah ne ya faɗa a suratul Ankabut aya ta 45, Allah ya ce, utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala, yana gaya wa annabi Muhammad, Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace masa ka karanta abin nan da aka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafin Qur'ani, wa aqimis salata, kuma ka rika tsaye da sallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle ita sallah tana hani game da alfasha da miyagun ayyuka. Sai Allah ya ce, wala zikrullahi akbar, kuma lalle fa zikirin Allah shi yafi girma, wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah yana sanin abin da kuke aikatawa. Mu'azu ɗan Jabal, Allah shi kara masa yarda, ya kafa hujja da ita wannan aya akan cewa zikirin Allah shi yafi girma, kuma kun san matsayin Mu'azu a cikin sahabban annabi Muhammad. Wannan magana ta Mu'azu ɗan Jabal ba ma maganarsa ce ba, asalinta magana ce ta annabi Muhammad. Ka duba sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 279, da sahihu tarkib, hadisi na 1495. manzon Allah yace laysa shay'un an jamin azabillahi min dhikrillah, babu wani abu wanda yafi gaggauta tserar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah, babu wannan abin, inji manzon Allah. Laysa shay'un an jamin azabillahi min dhikrillah, babu wani abu da yafi tseratar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah. A cikin sahihu targhib hadisi na 1498 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-abdu la yanju min ash-shaytan illa bi zikrillah, shi bawa baya samun tsira daga shaytan sai fa in ya rike zikirin Allah. Wannan magana ce ta manzon Allah, bawa baya tsira daga shaytan sai ya rike zikirin Allah. Don haka zikirin Allah da shaytan ba su haduwa. In kaga mutum baya kiyaye zikiri, to ka tabbata wannan yana cikin ƴan kungiyar shaytan. Wa ya faɗa Allah da kansa a suratul mujadala, istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah, shaytan shi ya rude su ya mantar da su zikirin Allah, sai Allah ya ce ulaika hizbush shaytan, waɗannan su ne ƴan kungiyar shaytan, ala inna hizbash shaytani humul khasirun, Allah ya ce ku sani ƴan kungiyar shaytan suke hasara a duniya da kuma kiyama, Allah shi kare mu. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. In ka duba silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 654 Talha bin Ubaidillah yana cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu albishir da samun aljanna tun daga duniya, Allah shi kara masa yarda. Talha bin Ubaidillah yana cikin al-awwaluna sabiqun, as-sabiquna al-awwaluna, waɗanda suka riga musulunta daga cikin sahabban annabi Muhammad, manyan sahabbai. Talha ya bada labari yace inna nafaran min bani Udhra salasa, akwai wasu mutane uku da suka zo suka musulunta a zamanin annabi Muhammad. Wasu mutane uku daga wata kabila da ake kiranta Banu Udhra suka zo suka musulunta a tawun nabiyya fa aslamu, qala fa qala an-nabiyyu man yakfinihim, sai manzon Allah ya dubi sahabbai yace to ni dai bani da abin da zan yi ma waɗannan mutane uku liyafa, a cikin ku akwai wanda zai taimaka min ya ba su masauki ya ba su abinci? Sai Talha bin Ubaidillah yace ana ni ne ya Rasulullah. Bayan an tashi majalisin manzon Allah, Talha yace musu ku zo mu je gida. Suka bi shi, fakano inda husuna isa gida ya bude daki ya ba su dama a nan suke zama suna zuwa karatu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talha yana ba su abinci yana kulawa da su. Talha yace fa ba'atha an-nabiyyu ba'than, wata rana sai manzon Allah ya tura wani ayari na mayaka, za a tafi yaki an tara sojoji, sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku ya cewa annabi yana so shi ma ya fita cikin wannan tawaga. Fa kharaja fihi ahaduhum, ɗaya daga cikin su annabi ya bashi dama ya tafi wannan yaki. Da aka dawo daga yakin sai labari ya iso fastashhada cewa wannan mutumin yana cikin waɗanda suka yi mutuwa shahada. Saura biyu suna zuwa karatu wajen manzon Allah, ana nan thumma ba'atha ba'than fihim akhar, wata rana manzon Allah ya ce to zai tura tawaga ta mayaka za a tafi yaki, aka shirye sojoji, sai ɗaya daga cikin mutane biyu din nan da suka saura ya ce shi ma fa yana so ya tafi wannan yaki, saboda fatan ko Allah ya masa arziki da mutuwar shahada. Manzon Allah ya bada dama ya shiga cikin wannan tawaga, aka tafi yakin shi ma kuma ya mutuwar shahada. Saura mutum daya, shi wannan da ya saura yana gidan Talha bin Ubaidillah, sai rashin lafiya ya kama shi yana ta jinya, har dai Allah ya lufa cewa wannan ciwo na ajali ne. Thumma mata salisu ala firashihi, shi wannan na uku sai ya mutu akan gadonsa, aka yi jana'izarsa, kaga dukkansu sun mutu. Shikenan fara'aitu ha'ula'i salasa alladhina kanu indi fil jannati, na kwanta bacci sai nayi mafarki, inji Talha bin Ubaidillah babban sahabi, yace sai nayi mafarki ga waɗannan mutane guda uku duka an ce su shiga aljanna, amma abin da ya bani mamaki fara'aitul mayyita ala firashihi amamahum,
da Allah ya ce ma waɗannan mutane guda uku su shiga aljanna, sai na ga wanda ya fara shiga aljanna shine wanda ya mutu na ƙarshe, wanda ya mutu akan gadonsa. Wa ra'aytu allazina istashhada akhiran yalihi, wanda yayi shahada na ƙarshe kuma shi yake bin bayan sa. Wa yalihi allazi istashhada awwalahu, wanda yayi shahada na farko kuma shine yazo a ƙarshe wajen shiga aljanna. Fa dakhalani min zalika, wannan abu sai ya bani mamaki. Kai, yace sai na tambaye manzon.